sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara da numan da dalol da kuma niya muryar arewa a kasar Ghana. Ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boyehausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 7/Maris 2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Hafiz, shugaban Amurka Donald Trump ya ce san ba zai ji daɗi ba idan ya tabbata cewa Koriya ta Arewa na sake gina makaman rokoki kamar yadda rahotanni ke nunawa, yayin da tsohon lauyansa Michael Cohen ya sake bada shaida a karo na hudu a gaban majalisar dokokin kasar. Sannan gwamnatin Venezuela ta ba jakadan kasar Jamus sa'o'i 48 ya fice daga kasar, za a ji dalilin yin hakan.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa ɗan takarar jam'iyyar PDP a zaben shugaban kasar Najeriya Atiku Abubakar ya samu nasara ta farko a kotu a kokarin da yake yi na kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi. A jihar Adamawa, muhawara da ake yi kan batun aqidar sa na ci gaba da zafafa.
Mutum da zai mana antipati ko wane ne a jam'iyyar nan, wallahi tallahi ban zabe za mu sallame shi, saboda mu shugaban kasa Muhammadu Buhari da yazo nan cewa ai sak daga sama har kasa.
To sai dai a karon farko, war gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari ta tofa albarkacinta kan wannan takaddama da ta dabaibaye jam'iyyar APC a jihar.
A duba gwamnan da ilimi ya ishe shi, zai iya sauraron mutane a zauna a yi shawara. Ba ƙarya, ba yaudara. Mutane sun gane ƴancin kansu, su fito su zaɓi wanda sun ga zai iya musu aiki. Yanzu a Adamawa ba za a sake yadda gwamnan da zai hau ba zai ma mutane aiki ba kuma ya dinga musu yaudara.
Sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce san ba zai ji daɗi ba idan ya tabbata cewa Koriya ta Arewa na sake gina makaman rokoki kamar yadda rahotanni ke nunawa. Kwanaki kaɗan da suka gabata, shugaba Trump ya yi ta cika baki cewa suna da kyakkyawar dangantaka da takwarar aikinsa shugaba Kim Jong-un. Majiyoyi da dama sun ruwaito cewa Koriya ta Arewan ta farfaɗo da wata tashar harba makaman nukiliyanta wacce ta fara rusawa a baya bayan alkawarin da ta yi a taron da aka yi da Trump a Singapore a bara. Wani shiri da ake kira 38 North wanda ya maida hankali kan Koriya ta Arewa ya ce wutunan tauraron ɗan Adam sun nuna cewa an sake gina dakalin da ake harba makaman a tashar nan da ake kira Tongchang-ri a tsakanin ranakun 16 ga watan Fabrairu da kuma 2 ga watan nan na Maris. A wata hira da aka yi da shi a baya, shugaban cibiyar kimiyya da tsaron ƙasa da ƙasa David Albright ya ce,
I think Trump tends to wildly exaggerate and speak spontaneously but I think within the administration.
Yace ina ganin shugaba Trump yana ruruta wannan batu, kuma nayi imani gwamnatin sa ta san cewa taron kolin da suka yi ba zai zaman to shine ƙarshen kerawa da tar makamai da Koriya ta Arewa ke yi ba. Har ila yau wata cibiyar nazarin dabarun hulɗa da wato tsakanin ƙasa da ƙasa ta CSIS ita ma ta tabbatar da cewa ana farfaɗo da tashar harba makaman a Koriya ta Arewa. Tsohon lauyan shugaba Trump Michael Cohen ya sake bayar da shaida a karo na hudu a gaban wani kwamitin majalisar dokokin Amurka a jiya Laraba, inda ya rika amsa tambayoyi kan tsawon shekarun da ya kwashe yana yi wa shugaba Trump hidima. A baya Cohen ya taɓa cewa shi ɗan gani kashenin shugaba Trump ne, amma bayan da ya juya wa shugaban baya, ‘yan majalisar dokokin na bincikensa kan irin rawar da ya taka wajen taimakawa Trump zama shugaban Amurka na 45. Sai dai a martanin da ya mayar ga binciken da 'yan Democrat suke jagoranta a majalisar wakilai, shugaba Trump ya koɗa gwamnatinsa.
No administration has done in its first 2 years what the Trump administration has done. So what the Democrats want to do.
Yace babu wata gwamnati da ta yi abin da muka yi cikin shekaru biyun nan, wato na farko. Abin da 'yan Democrat suka kasa yarda da shi shine sun sha kaye a zaben 2016. Daga cikin batutuwan da aka fi mai da hankali a tambayoyin da aka yi wa Cohen, akwai batun kudaden toshar baki na dala 280,000 kohin din ya biya ko ya shirya aka biya wasu mata biyu masu harkar shirya fina-finan batsa da hotunan batsa gabanin zaben domin su yi shiru da bakin su kan wata hulɗa da lalata da suka yi tsakanin su da shugaba Trump sama da shekaru 10 da suka wuce. Gwamnatin Venezuela ta ba jakadan kasar Jamus umarnin ya fice daga kasar saboda goyon bayan da yake nuna wa shugaban yan adawa Juan Guaido wanda ke takaddama da shugaba Nicolas Maduro kan jagorancin kasar. Gwamnatin ta Venezuela ta ba jakada Daniel Crenna sa'o'i 48 ya bar kasar saboda abin da ta kira katsalandan din da yake yi a harkokin cikin gidan kasar ta Venezuela. Umarnin korar jakadan na Jamus na zuwa ne bayan da Crenna ya haɗu da Guaido a filin tashin jiragen Caracas a ranar Litinin. A lokacin da Guaido ya koma kasar, shugaban yan adawan wanda Amurka da wasu kasashe 50 suka amince da shi a matsayin shugaban kasar na wucin gadi, ya koma kasar ne a jirgin fasinja bayan wani rangadi da ya yi a wasu kasashen yankin Latin Amurka duk da cewa wata kotu ta haramta mai fita daga kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Michelle Bachelet, ta yi gargaɗi kan yadda ake samun ƙaruwar rashin daidaito a fannin mu'amala, tattalin arziki, siyasa da kuma yadda ake samun rashin zaman lafiya a sassan duniya. Bachelet ta zayyana waɗannan matsaloli ne yayin wani jawabi da ta yi a gaban Majalisar Hukumar ta kare haƙƙin bil'adama a Geneva. Ta ƙara da cewa a duk ƙasashen duniya masu arziki da aka sun haka, akwai matsalolin rashin daidaito a fannin samun kuɗaɗen shiga a tsakanin jama'a. Da rashin adalci da kuma ƙarancin cin gajiyar haƙoƙin bil'adama, tana mai cewa ɗaukar matakan magance waɗannan matsaloli za su taimaka wajen shawo kan koke-koke da tashin hankalin da ake samu a sassan duniya. Bachelet ta kuma ambaci Sudan, Zimbabwe, Haiti, Venezuela, Faransa, Nicaragua da kuma yankin Falasɗinawa a jerin yankunan da tauye haƙƙin bil'adama ke sa jami'an tsaro su ci zarafin masu zanga-zanga. A ƙasar Zimbabwe, Brody ya shiga jerin nau'ukan abincin da ke da wuyar samu, lamarin da ya sa farashinsa ya yi tashin goron zabi ta yadda marasa ƙarfi ba sa iya saya. Rahotanni sun ce ba kamar yadda aka saba ba, da safe akan ga mutane na shan ruwan shayi da Brody, inda yanzu mutane da dama kan kwankwaɗe shayi ne ba tare da Brodin ba. Alwaya Mutero, wani mai sayar da Brodin ne a ƙasar ta Zimbabwe.
People used to buy bread a lot.
Ya ce a da akwai burodi sosai, amma 'yan kwanakin na mutane ba sa sayan sa kamar da saboda ya yi tsada. A da za ka samu burodi a dalar Amurka ɗaya kwatankwacin naira 360, amma yanzu sai kana da dalar 2 da santi 50, wato kwatankwacin naira 900 kenan.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu sai fagen rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga Abujan, Najeriya, inda wata kotu ta ba ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar da jam'iyyarsa damar su duba dukkan takardun zaben shugaban ƙasa da ke hannun hukumar zaɓe ta INEC, sai dai kotun ta ki amincewa da wasu bugatun ɗan takarar. Ga wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya daga Abuja da cikakken rahoton.
Nasara, hukuncin kotun ɗaukaka ƙara da ya ba wa PDP da ɗan takarar ta Atiku Abubakar horumin duba duk takardun zaɓen shugaban ƙasa ya sanya jam'iyyar ajiyar zuciya kan damar tattara ƙarin shaidu don ƙalubalantar sakamakon zaɓen. Justice Abdullah Aboki na kotun ɗaukaka ƙara, da ita ce matsayin kotun sauraron ƙalubalantar sakamakon zaɓen shugaban ƙasa, ya yanke hukuncin buƙata ta farko ta damar duba takardun zaɓe. Amma sauran buƙatun na ɗaukar hoto da sanya ƙwararru su tantance takardun ba su samu amincewa ba. Duk da hukuncin, wanda ya nemi takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar ABDA, Shitu Kabir, na fatar Atiku zai janye batun kotun.
Inda muka koyi wayannan harkokin demokradiya daga Amerika ko daga British, to za ga cewa in sun fadi zabe ba sa zuwa kotu. An riga hukumar zabe ta riga ta ce wani ne ya ci, to bari in biya ka dan a gina ƙasa, tunda shi mai son Najeriya ne, yayi hakuri bai san gobe ba.
Duk da Jonathan ya yadda ya fadi zabe a 2015, amma tun 2003 da shugaba Buhari yake tsayawa takara, bai taba shi ma amincewa da sakamakon zaben ba.
Ba ta bayyana abin da Jonathan ya yi ba. Ya kamata kuma mu yi lahagari. Wayannan fa duk yare ɗaya ne, arewa ɗaya ne. Za mu raba arewa biyu kenan. Abin da su sardauna suka bar mana kenan. Mun yi rabuwan kauna. Za mu zo mu ci nasara gobe.
Tsohon mai bawa shugaba Jonathan shawara kan siyasa Farfesa Rufai Ahmad Alkali da yanzu yake jam'iyyar SDP ya ce matsayin da suka ɗauka 2015 na taya shugaba Buhari murna da kaucewa zuwa kotu ya kawo sabon babi a demokuraɗiyyar Najeriya. Farfesa Alkali ya ce rashin jituwar cikin gida na SDP da ya sanya su je kakadawa a kotu ya hana shi yin kamfen kayan da na'in kan takararsa ta gwamna da aka yi janye da marawa APC baya.
Bayan mun bar TDP din an yi babban haɗin gwiwa na jam'iyyu kamar 39 za a fito da mutum ɗaya daga cikin 39 to sai aka samu ɗan matsaloli haka dai wanda sun fahimta ne ko me sai kawai aka ji labari an ci an marawa wani baya daga cikin wannan mutane a lokacin mun bamu sani ba to shi yasa abun ya razar da mu ya tsoro da muka ci sai muka ci gaba da wannan tafiya ma wahala za mu sha kawai shi yasa muka zo kawai ƙarshen ta muka mara shi Muhammadu Buhari mun yi farin ciki matuka mun kira jama'a sun ansa an zabe shi sai samu wadinsa na biyu ta wani gefe tunda ke an tsaya shi Muhammadu Buhari ya sake dawowa a shugabancin Najeriya to kuma bai kamata mu sake baza kafan mu a gida ba ya kamata jam'iyyar APC ya mara mata baya ya kasance gwamnati da muke da shi in ya zo Abuja yana da fada yana da kofofi da zai shiga ya nema wa mutanen mu alkhairi daban-daban
yanzu tana tiku ya zayyana sakamakon zaben da ya zo na biyu a yawan ƙuri'u da cewa ko soja ba za su gudanar da irin zaben marar kan gado ba.
The fact is that when you calmly look at the numbers declared by the Independent National Electoral Commission as results of the February 23, 2019 elections, they do not add up.
Atiku ya ce idan ka duba sakamakon zaben a tsanake za ka ga lissafin bai daidai ba. Kamar misali a Borno an samu kashi 82 cikin 100 sun kada ƙuri'a duk da rashin tsaro. A yankunan PDP kuma an samu karanci kuma an rage ƙuri'un. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasura Adamu El-Hikaya. To daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, bari mu leƙa arewa maso gabashin ƙasar wato jihar Adamawa. Inda 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulki a jihar ke ta muhawara kan zaben sakko akasin haka. To sai dai wani sabon babi da aka buɗe shi ne war gidan shugaban ƙasar Aisha Buhari wacce ta fito daga jihar ta Adamawa ta yi kira ga jama'a da su duba cancanta a zaben da ke tafe. Ga rahoton da wakilinmu na Yola Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
War gidan shugaban ƙasar Aisha Buhari ta ce dole jama'a su tantance waɗanda za su zaba a wannan karon ba zaben sak ba. To a mako da farko ta soma nema da yaba al'umma bisa nasarar da shugaba Buhari samu a zaben da ya gabata.
Na farko dai ina so in gode ma wayanda suka zabi mai gidana bisa ga amanan da ya dauka kuma sun yadda da shi. Zabe mai zuwa mai gidana da kanshi yawancin jihohi ya gaya musu mutane gari su zabi wanda sun ga zai iya musu aiki. Shi ya fada wannan ba ni na fada ba. Ni kuma a matsayina na 'yar Adamawa mun riga mun san wahalan da 'yan Adamawa suka sha a hannun gwamnoni da suka wuce da kuma yanzu. Shawaran da zamu bada shine su tabbata sun fito ranar Asabar mai zuwa su zabi gwamnan da ba zai yaudare su ba, su zabi gwamnan da zai biya salari akan lokaci, su zabi gwamnan da zai dauki ilimi da muhimmanci da kuma a bada scholarship ma yaran mu da suka fito daga Adamawa suka tafi wasu jihohi suna university a tallafa musu da scholarship da kuma a duba gwamnan da ilimi ya ishe shi zai iya saurara mutane a zauna a yi shawara ba ƙarya ba yaudara mutane sun gane yancin kansu su fito su zabi wanda sun ga zai iya musu aiki yanzu a Adamawa ba za a sake yadda gwamnan da zai hau ba zai ma mutane aiki ba kuma ya dinga musu yaudara lokacin ya wuce
to sai dai a martanin da ta maida jami'ar ta APC a jihar Adamawa ta bakin sakataren tsare-tsaren ta Ahmad Lawal ta ce ba za su lamunce duk wanda ke yi wa jami'ar zagon ƙasa a wannan zabe ba.
Cancanta da shugaban ƙasa da yake magana ai lokacin saboda batun maganar zabe ne cewa ya kamata mutanen Najeriya su zabi jami'ar APC don shi ya fi cancanta a gare su. Amma duk mutumin da zai zo yanzu ya ce zai fassara maganar Muhammadu Buhari saboda wani ra'ayi nashi na kanshi cewa yana jam'iyya zai yi wani a jam'iyyar ba zai wani ba wannan ya zama antiparty. So ina so sake tugaya maka duk mutumin da zai mana antiparty ko wane ne a jam'iyyar nan wallahi tallahi ban zabe za mu sallame shi. Saboda mu shugaban kasa Muhammadu Buhari da yazo nan cewa ai Isaac daga sama har kasa so ba yana zaka ci kana so shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma ba zaka koyi da abin da yake ai ba da abin da yake yi
a wata sabuwa kuwa shugaban jami'ar APC na jihar Taraba barista Ibrahim Esudi ya ko bayyana cewa har yanzu Alhaji Sani Abubakar Alladi shine dan takarar jami'ar ta APC a jihar wannan ko ya biyo bayan hukuncin da wata kotun tarayya da ke Jalingo neman ta fitar a jiya Laraba, inda kotu dakatar da dan takarar jami'ar ta APC daga tsayawa takarar gwamna bayan da aka zarge shi da bada takardun bogi na yawan shekarunsa ga hukumar zabe INEC.
Muna son mu sanar ma ƴan Taraba cewar wannan al'amari na bambancin shekaru an rigaya an yi wannan shari'a a shekara ta 2007 wanda aka yi ta a tribunal, an rigaya an gama wannan shari'a har ta je court of appeal, ba a daukaka kara ba, ita muka gabatar ma kotu. Amma saboda son zuciya ta san cewar zamu kada ta ranan Asabar, shi yasa suka bullo da waɗannan abubuwa domin su rikita mutane. Muna kiran mutanen jihar Taraba kada su rikita kansu. Mun riga mun daukaka kara, kuma dukkan matakan shari'a mun dauke su. Zaben nan za a yi da mu ranan Asabar, saboda haka kada su karaya, kada a firgita su, kada su tsorata.
Kawo yanzu hukumar zabe INEC ta ce bata da masaniya kan wannan umarni da kotun ta bada a Taraba, wanda kuma koma da menene yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a zaben gwamna a jihar Adamawa da Taraba. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. To daga jihar Adamawa, bari mu leka jihar Kano, inda jam'iyyar PDP a jihar ta zargi jam'iyyar APC mai mulkin jihar da shirya makarkashiya kan shari'ar da ta kai kotun tarayya ta Kano ta soke zaben fitar da gwani na gwamna da jam'iyyar PDP ta yi a watan Oktoba bara. Ko da yake jam'iyyar ta APC ta musanta zargin, ga Muhammad Ibrahim Kori da cikakken rahoton.
A ranar Litinin din da ta gabata ne babbar kotun tarayya da ke nan Kano ta zartar da hukuncin soke zaben fitar da dan takarar gwamnan Kano na jam'iyyar PDP, biyo bayan karar da Ibrahim Al-Amin ya shigar gabanta yana korafin cewa PDP a jihar Kano bata bi ka'idoji da dokar zabe ta shimfiɗa ba, da kuma kundin tsarin mulkin ta game da yadda za a zabi dan takarar gwamna. Sai dai ofishin campaign na Engineer Abba Kabir Yusuf, mutumin da PDP ta ayyana a matsayin dan takarar ta na gwamnan Kano, ya zargi gwamnatin Kano ta jam'iyyar APC da hannu game da wannan lamari. Malam Sanusi Bature dawakin tofa shine kakakin ofishin.
Wannan hukunci kafin alƙalin kotun ya fitar da hukuncin, kakakin gwamnatin jihar Kano ya fitar da sanarwa cewa ga hukuncin da kotu ta yanke kafin kotun ma ta zauna. So kaga wannan wani abu ne wanda yake makarkashiya, domin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya tsorata ya tabbatar da cewa faduwa zabe ce take jiran sa ranar Asabar. Shi yasa yake kokarin haifar da duk wani rudani wanda zai nuna cewa kamar akwai matsala dangane da takarar injiniya Abba Kabir Yusuf. Mu a gurinmu wannan shure-shure ne wanda ba zai hana mutu. A gwamnati ta shiga ciki tsindim, na gaya maka, na ƙara gaya maka, wannan ƙarar da yadda aka kaita, da yadda aka gabatar da ita, da komai gwamnatin Kano tana da hannu dumu a cikin wannan al'amari.
To amma Alhaji Mustapha Hamza Buhari ba kwana da ke baiwa gwamna Abdullahi Umar Ganduje shawara kan harkokin siyasa na cewa
taimu idan muka raina kasuwa ko sautu ba mai mata, me ruwanmu da primaries din PDP, waɗanda suke a PDP mutane ne wanda suke da ilimi, suke da hankali, kuma ba za su yadda wani mutum iraina musu tunani ba. Saboda haka wannan abu ne da ya shafe su, ba mu shiga harkar primaries din su ba, ba ma shugabanmu, kuma zaben da muka yi na shugaban kasa da na ƴan majalisun tarayya guda 24 ya nuna musu ansa. Mu zabe muka fito, mu ƴan siyasa ne, mun shirya wa siyasa, mun shirya fitowa fagen zabe na siyasa, mun shirya wa mu fito ranar 9 ga wata Asabar mai zuwa in Allah ya yarda. Waɗanda suke ja da Dr. Abdullahi Umar Ganduje ko da ƴan majalisun mu guda 40 na jiha, mu daga su mu nana da ƙasa da ƙuri'a, mu tabbatar da cewa mun cinye su cin balle ɗaya tilo. Mu akan wannan tsarin muke
cinye jam'iyyar ta PDP ta sha alwashin ɗaukaka ƙara domin ƙalubalantar wancan hukunci na babbar kotun tarayya, yayin da ya rage kwanaki biyu hukumar zaben Najeriya ta gudanar da zaben gwamnoni da na ƴan majalisun dokokin jihohi. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da a jiya Laraba, wata babbar kotun tarayya da ke Jalingo a jihar Taraba ta soke zaben dan takarar gwamnan jihar na jam'iyyar APC Alhaji Sani Ɗanladi Abubakar saboda bayanai masu cin karo da juna da ke ƙunshe a takardunsa na haihuwa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari.
Ya Allah, ya Allah, na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka hui ba, ku da ba tambaya ni ke da
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Gobe 8 ga watan Maris idan Allah Ubangiji ya nuna mana ake kiyaye ranar mata ta duniya. Ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe domin jawo hankalin al'umma kan batutuwa da suka shafi kare haƙoƙin mata. A bana za a gudanar da bikin ne da taken daidaito domin ci gaban al'umma. Wakilinmu Zainab Babaji ta gayyaci waɗansu shugabannin mata domin bibiya kan taken na bana da kuma yadda za a yi amfani da shi wajen ci gaban al'umma. Matan da muke tare da su sune
Jennifer Yarima, shugaban matan jarida a nan Plateau.
Hajjara Mutu Abdulsalam Abdullahi, ina kungiyar Heck Foundation, wato kungiya mai lura da yara mata a taimakon su kuma a makarantu. Har yanzu ina bangaren mata na jama'atu Nasarar Islam.
Sunana Rahila Goji, ni ce shugaban mata na zumunta mata Ikwa a Kabon LCC.
To masu sauraron mu, kamar yadda kuka ji waɗanda za mu tattauna da su sun gabatar da kansu, kun san cewa mata ne waɗanda suke aiki a tsakanin mata, waɗanda sun san wato matsalolin da mata ke fuskanta, kuma za su bayyana mana matsalolin da kuma hanyoyin da za a samu ci gaba domin inganta rayuwar mata, musamman a nan Afirka, ƙasashen Afirka inda ake samu mata suke shiga tsanani da yawa. To daga farko zan fara da ke Madam Jennifer Yarima, kina shugabantar kungiyar mata 'yan jarida a nan jihar Plateau. Idan kika dubi taken wannan ranar mata ta wannan shekara, shine akwai batun wato yadda za a yi tunani akan daidaito na mata, sannan kuma akai batun yadda za a yi gini da kuma hanyoyin da za a bi domin a samu wannan daidaito da kuma samun sauyin rayuwa wa mata. Me kika lura, me kika sani game da wannan take na wannan shekara?
To nagode da wannan zarafi. Wannan take yayi daidai domin halittar na mace a cikin shirin Ubangiji ba kuskure bane. Ubangiji ya halice mace domin ta inganta rayuwar namiji kuma a yi rayuwa tare a cikin salama. Wannan taken yana nuna mana cewa muna bukata mu yi tafiya tare. Idan ni na mace ne, ina da miji, bai zamanto cewa bani da yanci ba. Na mace tana da yanci, an kuma yancinta bai zamanto cewa suna kafada da mijinta ko kuwa da namiji ba. Babu, muna daraja matsayin da Ubangiji Allah ya ba mu kowa. Namiji kan gida ne, namiji namiji ne, na mace na mace ne. Amma ba wai domin na mace ne sai a ci mutuncinta ba. Babu, akwai zarafin da ya kamata a ba na mace, domin akwai abin da Ubangiji ya sa cikin na mace wanda watakila namiji bai da shi. Mu ba da wannan zarafi domin mu ga menene Ubangiji ya sa cikin na macin nan wanda zai inganta rayuwa a cikin duniya gabaki daya. Mata Ubangiji ya albarkace mu sosai. So ina ga idan muna tafiya tare, za mu taimake juna, kuma za mu gina juna, kuma za mu gyara kasanmu.
Ngode Madam Jennifer, zan zo gurinki Hajiya Ramatu. Wato me kika fahimta da taken nan na bana, sannan kuma ta yaya su mata za su yi amfani da shi wato domin inganta rayuwarsu?
Mace akwai hanyoyi da yawa da za ta iya bi ta inganta rayuwanta. Zamanin yanzu ya wuce da mace za ta zauna ta ce za ta jira sai miji ya mata komai. Mun shiga zamanin da ko ke ne yau wani ya ce ba ni yau ba ni gobe za ki gaji, bari a ce miji. Ina da kyau mace ita ma ta tashi ta taimaki mijinta. Ba wai mun ce wai muna so mu zama kafada da namiji ba, ko addini mu bai yadda haka ba. Mace Allah ya riga ya sa wai tana ƙarƙashin namiji. To tunda Allah ya ce muna ƙarƙashin namiji, sai mu yadda muna ƙarƙashin namiji. Amma ba za mu zauna mu ce ba ni wannan ba ni wannan ba, shi ma zai gaji. Bayan gajiya ina da shauran uzuri. Kuma an dai san uzurin shi na farko shine lura da ke. Duk da haka nan ke ma yau zaki yi tashi ki abun kanki, sai in ya zo ya ce wai ki gaya mishi ga abinda na yi ga abinda na yi in ya baki alhamdulillah bai mar miki ba shikenan duka karuwanku ne alal misali yanzu za ce za ku yaron ki daga makaranta yayi tafiya zaki ce sai ya dawo daga tafiya kafin yaro ya koma makaranta kin ga kina da abin yi zaki ya taimaka yaro ya koma makaranta ko yarinya ta koma makaranta kafin ya dawo in ya dawo ya ji wannan labarin in dai namijin kwarai ne because ba duka maza bane zaki taimako a gida su zo gida su ji dadi ba namijin kwarai ne ah ga fa taimakon da nayi ga taimakon da nayi zai ji dadi wani har zai je ga sa miki albarka kuma to zaman zo mu zauna din kenan ku zauna ku ci doyo ku ci di juna wannan wanke hannu dama a wanke hannu hagu cuɗe bayana an cuɗe bayanka to zaman miji da mace kenan kuma mace ya kamata ke ma kai kice zaki zauna ki dogara komai sai miji ya miki ba zai iya ba Allah ne kawai mai iya komai
to mun gode Hajiya Ramatu madam Rahila Goji kina hulɗa da mata musamman a matsayin ki na shugaban zumuntar mata yaya kike ganin kaman wannan take na bana zai taimaka ma mata su samu hanyoyi da dabaru wanda za su inganta rayuwarsu
madalla ina cewa Allah na gode da wannan zarar aduwa ta zo dai din sama a gaskiya mu kam a kungiyarmu ta matan zumunta muna da sa'a domin duk koyarwa akan mace ta taimaka a gida wannan mun riga mun yi nesa da shi shi yasa kun ga matan mu ba zama ana kai ana kawo amma wannan bai sa mu dauki kujerar maza ba a'a har wayo muna karkashin su domin ubangijin Allah da kansa ya fara halitta namiji sannan ya gan bai daidai ya zauna haka ba ya kama mashi matamakiya mai dacewa in an ce kin dace to kar ki zama da dace ki zama kin dace in mai gida ya kasa anan ke sai ki daga shi sai ki tallafa to kin gani kina tallafa wannan komai sai tafi daidai to in kina kan tallafawa ba wai zaki yi kariya a kai ba zaki yi gaskiya yayin da kin yi gaskiya Allah ma zai sa miki albarka a duk lokacin da kin fita nema sa'annan mu bar al'adu maza su bar al'adu domin mu ci gaba a cikin irin rayuwa da ubangiji yana so wayansu sukan daina yancin matan su su ci al'adun su yace mace ba za ta nema ta kamu a gida ba na fi karfi ki nema ki kawo domin ni in ci wai don ni na kawo ki dole ne ni in baki to kaga mace man da tana da kuzari ma da tana son ta nema ta taimaka sai a kawo al'ada a hana ta sai ka ga mace nan ta zauna kuwa ba daji take jin ba tana bakin ciki domin tana ganyen wanta mata in sun fita suna taimakawa kamar yadda yarwa ta ce in an kore yaro a makaranta kamin kai ka dawo ita ta riga ta ba yaro kudin makarantan ya koma makaranta amma nata sai ta zauna wai sai baba ya dawo ko kuma in yayi tafiya ne sai ya dawo to kaga wannan bai taimaka ba saboda haka a bar al'ada domin mu yi tafiya domin sarin aure
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya Yanzu a madadin bakin namu Jennifer Yarima shugabar kungiyar ƴan jaridu mata reshen jihar Plateau da Hajiya Ramatu Abdulsalam Abdullahi ta kungiyar mata a jama'atu Nasiru Islam da kuma Rahila Goji shugabar zumuntar matan ekuwa ta Kabon LCC sai kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin da Chubahiro Diodone daidai da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com da alheri.
Kudu ba to haburin bisashe dabobin duniya, zakara ko to yake.
Kafin mu kammala shirin ga labarai a takaice.
To Hafiz, shugaban Amurka Donald Trump ya ce san ba zai ji daɗi ba idan ya tabbata cewa Koriya ta Arewa na sake gina makaman rokoki kamar da rahotanni suka nuna, yayin da tsohon lauyansa Michael Cohen ya sake ba da shaida a karo na hudu a gaban majalisar dokokin ƙasar. Sannan gwamnatin Venezuela ta ba jakadan ƙasar Jamus sau'i 48 da ya fice daga ƙasar saboda abin da suka kira yana katsalan daga harkokin ƙasar ta Venezuela.
Masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi, lokacin da Sulemanu Barma zai shigo da shirinsa na kasa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai an jima.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.